بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake haduwa da ku a wannan darasi na asdari, wanda shine darasi na 11 a wannan dare na Juma'a, wanda shine daren 16 ga watan Safar shekara ta 1440, wanda yayi daidai da 25 ga watan Oktoba na shekara ta 2018. Mun haɗu ne domin ci gaba da littafin asdari wanda muka saba karantawa a wannan majalisi a irin wannan rana. Bayan addu'a ne matukar fa'ida wacce malami akhdari yayi, wacce ta dauke mu darussa da dama. A yau insha Allah ta'ala zamu ci gaba da asalin littafin, wanda dama littafi ne wanda yake bayani akan fiqh, abubuwan da ya fada a baya duka ladubba ne na rayuwa da kuma na zamantakewa addini, waɗanda suke da mahimmancin gaske, wanda malam yayi kokari wajen ya zamanto cewa ya yi mana bayani domin amfanuwar kanmu. Malam yana cewa faslun fi tahara, fasali shine a fassarar malaman zaure suna cewa me ne fassarar fasl a wajen malaman zaure?
Rabewa.
Mana ma'anar fasil shine zai raba tsakanin abin da ya gabace shi ko da kuma abin da zai zo bayan shi. Shi yasa suke cewa fasilun, fasilun fi tsahara, fasilin da yake magana a kan tsari. Malam ya ce taharatu ismani, tsarki kashi biyu ne, taharatu hadathin wa taharatu khabathin, akwai tsarkin kari da kuma tsarkin dauka. Abin da ake nufi da tsarkin kari shine din najisar da bata wajabta wanka, din najisar da bata wajabta wanka, kamar fitsari, baya, kusa, duka waɗannan ana kiransu taharatu hadath. Taharatu khabath kuma shine din najisar da take wajabta wanka, ko kuma ka ce duk abin da yake wajabta wanka. In muka ɗauki ƙaulin Shafi'iyya da Hanabila, waɗanda suke ganin mani ba najasa ba ne, sai mu ce duk abin da yake wajabta wanka shi ne khabath. Saboda haka ga yanzu fitan mani, fitar haila, fitar nafasi, dukkansu waɗannan suna wajabta wanka. Ina fatan mun gane. Malam yake cewa wala yasiqul jami'u illa bil ma'i at-tahiri al-mutahhir wa huwa alladhi lam yataghayyar lawnuhu aw ta'amuhu aw ra'ihatuhu bima yufariquhu ghaliban. Malam yake cewa dukka da taharatul hadath da taharatul khabath dukkan su ba sa ingantuwa sai da ruwa mai tsarki, kuma mai tsarkake na mai tsarki, kuma mai tsarkake waninsa. Ala kulli hal, a wajen malaman malikiya ruwa iri uku ne. Akwai alma'u tahir, ruwa mai tsarki, kamar yanzu ruwan da gari ya zuba a ciki, da kuma irin ruwan da sabulu ya shiga ciki, wannan suna ce masa alma'u tahir. Saboda kamar yadda mai iziya ya faɗa, yusta'malu fil adat wala yusta'malu fil ibadat, za a amfani da shi a babin da yake da alaƙa da ayyuka na yau da kullum. Ya halatta a yi wanka da shi, ya halatta a yi wanki da shi, ya halatta ma a sha, amma wala yusta'malu fil ibadat, bai halatta a yi amfani da shi a babin ibada ba. Kashi na farko kenan. Kashi na biyu shine alma'u tahur, ko kuma alma'u at-tahir al-mutahhir, alma'u tahir al-mutahhir, mana ruwa mai tsarki kuma mai tsarkake waninsa. Shi kuma wannan shine ruwan da lam ya taghayyar shay, ba abin da ya zama to cewa ya canza shi ko ɗanɗanan shi ko warinsa ko kuma launinsa ko ƙanshinsa in kiraye ne ya zuwa. Wannan ruwan shi ake kira alma'ul ɗahir al-mutahhir. Sai kuma kashi na uku shi ne alma'ul najis. Wannan shi ne kashe-kashen ruwa a wajen jumhur. Amma a wajen malamai wasu daga cikin malamai irin Zahiriya da wasu malaman irin su Sa'adi da sauran suna ganin ruwa kashi biyu ne, kawai alma'u tahir da kuma alma'u annajis, ruwa mai tsarki sai kuma ruwa wanda yake mai tsarki, kashi biyu ne, babu kashi na uku. Ina fatan mun gane. Ala kulli hal, wa'annan su ne kashe-kashen ruwa guda biyu a wajensu. Akwai dalilai da ya sa su suka tafi a kan cewa ruwa kashi biyu ne. Daga cikin dalilansu shi ne akwai shi hadisin da ya zo ya ce alma'u qahurun illa an yatagayyara tsamuhu au launuhu au riwuhu. Hadisin bai inganta ba, saboda haka tunda bai inganta ba sai ya zamanto cewa ba zai hujja ba, za ta iya tsayawa a kansa ba. Shi kuma akwai hadisin bi'ir buba'a, wanda kamar yadda ya zo a cikin ruwaya aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, inna natawaddau min bi'ir buba'a, ya manzon Allah muna yin alwala daga bi'ir buba'a. Rawun hadisin yake cewa wa hiya bi'ir yulqa fiha annatin waluhumul kilab, rijiya ce kuma wacce ake jefa mushe da naman kare da abubuwa na kazanta ana jefa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alma'u tahurun la yunajjisu shay'un. Kaga wannan ruwaya ta inganta, saboda haka da wannan da wasu daga cikin hadisan suka yi nuna cewa ruwa iri biyu ne, daga ruwa mai najasa sai kuma ruwa wanda yake mai tsarki. Saboda haka a waccan mazhabar, inda ruwa zai zamanto sabulu ya taɓe shi ko sukari ya zuba a ci, yana da ya halatta a yi wanka da shi, ya halatta a yi alwala da shi, yusta'malu fil adati wala ya yusta'malu fil ibadat, duk abin da ya amfani da shi. Ina fatan mun gane. Ala kulli hal, su ma malaman malikiya waɗanda suke ganin ruwa idan ya canza launi ko ya canza ɗanɗano ba za a yi amfani da shi a babin ibada ba, sun yi to gaskiya. Shi ne malam ya ce bima yufari'u ghaliban, amma ya zamanto abinda ya taɓe shi abu ne wanda yake yana rabuwa da shi mafiya yawan lokaci. Saboda haka duk abin da baya rabuwa da shi a mafiya lokuta, in ya taɓe shi ba matsala. Shi ne malam ya ce ka zaiti, mai azzaiti na mai wannan iri na mammiya, kai mammiya da yawa, manja, mangyaɗa, maroruwa, na mai wanda baya mai wanda baya ka zaiti ko sai mun dawo wajen da fijen nan man da waya da sai shi ne fassara mai kyau da lafiya masu. Duk man da baya daskarewa shi ake kira azzaiti a Larabci, haɓaƙin mai suna kiran shi zaiti na mota. So duk man da baya bacci sunansa zai. Wasamin ba mai asamin kisi kuma bakai karatun zaure ba wani kuma asamin ba. Samin shi ne kishiyar zai, mana duk man da yake bacci, da haka yanzu manja sunansa sami, kaki da sunan sa sani na awa shine ba Hausa ba ta ishe ka ba kai ba akwai bambanci tsakanin kitse da kaki haka ne ko kitse ne kai a wajen ka ne kai mala me bambanci tsakanin kitse da kaki ne nama da shi yawa shine kaki ne kitse kuma kaji bambancin su in aka ce kaki ne shine duk man da aka soya nama shi kuma kitse wani abu ne a cikin dabba wanda ake ci shi ma in ya zuta da yawa yana narkewa ya zama mai ka gane bambancin su yawa waddasam menene addasam na'am me addasam na romo waddasam kullihi ko tayyib walwazhi abin fassara mana walwazhi wato mutane da yawa suna raina karatun zauyi amma yana da mahimmanci sosai akwai abubuwa da yawa da ba za ka fahimce su sosai ba sai ka koma zauyi saboda me saboda yadda zamani yanzu ya shiga wasu Hausa Turanci da waye duk sun shigo yaran to amma akwai asalin kalmominmu da muke da su wanda kuma sanin waɗannan kalmomin da fahimtar su yana taimakawa sosai wajen fahimtar yanzu ma dai bar tun da kun kasa mu dawo wajen da tije a kiko ku sani wanda ba mana ba ko koyi da halayen wal wazhi ha shine al wazhi na baba me za ka ce shi ne me ka ce ko ke mana kamar haiki ke ne kujima ba ya ce da datti irin na dankoki wasabun na kusan sabun ko wanda yake Hausa ta yi sata ta yi awo ko wal sabun shine sabun ko wal wasafi me alwasa na alwasa ina ga ce hadal makan waskhan me kenan na dauda wana hawihi da makamancin sa wala ba sa bit turabi amma ba matsala idan ruwa ta cakuɗi da idan ƙasa ta cakuɗi da ruwa ko ba matsala tunda ita ruwa ta ƙasa tana daga cikin malayen fakku anhu ghaliban walham'at me alham'a alham'a me alham'a wasabi khatiba Malai Subi ya ce alham'a shine kasar kanwa as-sabiqati kuma kasar gishiri wal ajuriba akwai wata kalma da ake fada wal ajuri baba ya ce da karmata ko ko kuma a wasan mu ta Kano akwai wata kalma da ake fada jangargari. Da jangargari shine al'ajur. Ina fatan mun gane. Ala kulli hal, abin da yasa malam ya tokaci waɗannan abubuwan, saboda waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da latan fakku galiban, mana waɗannan abubuwan ba sa rabuwa da ƙasa. Wannan kuma duk yana daga cikin sauƙin shari'ar musulunci, cewa duk lokacin da shari'a ta hana abu, to idan ya zamanto cewa wannan hanin akwai abin da ya zamanto ba za a iya yin shi ba, to la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saboda haka duk wannan yana daga cikin dalilan da yasa za a akai togaci. Yanzu kaga misali ƙasa, kaga shi kanshi ruwan haɗe yake da ƙasa, saboda haka lokacin da ka zo ka jawo ruwa a rijiya, kaga ya gauraye da ƙasa, to ba za ka iya rabuwa da wannan ƙasar ba, saboda haka ba yadda za ka yi. Don haka kawai idan ka tashi sai dai ya zamanto cewa kawai ka yi sallah da abin da kake da shi a hannunka. Ina fata mun gane. Haka kanwa, shi ma akwai guraren da yawa da idan ka ɗebo ruwa za ka je yana wannan abin nan ɗin yana ɗanɗanan kanwa, don haka ba ka da yadda za ka yi sai dai ka bar shi. Malam ya ce fasrul idza ta'ayyanat najasata, haka ne kuma naku idza ta'ayyanat najasata ne, to ina ga wanda ya buga na bi iya na hauka. Haka yasa idza ta'ayyanat najasata, idza ta'ayyanat najasatu ko gusila mahalluha, duk lokacin da ya zamanto najasa ta taɓa kaya kuma ka san gurin da najasar ta taɓa, to gusila mahalluha, sai ka wanke iya gurin. Daidai nan gefen rigar ka najasa ta taɓa, sai ka kama gurin sai ka wanke. Amma malam ya ce fa'in tabasat, idan aka kasa gane gurin da najasar ta taɓa, to gusila thawbu kulli, sai a wanke duka tufa. Saboda haka yanzu misali najasa ta taɓa kayanka, ka manta a baya ne, a gaba ne, baka sani ba. Saboda haka idan ya zamanto ka rasa, to kawai sai ka wanke duka. Wannan kuma hukunce-hukuncen irinsu a shari'a suna da yawa. Menene dalilin da yasa yake kawo waɗannan irin waɗannan hukunce-hukuncen? Saboda mutum ya zamanto cewa ya samu yaƙini, ya fita daga shakka. Akwai irin waɗannan mas'alolin da yawa waɗanda suke kama da wannan, mana duk lokacin da kai shakka, to sai kai ihtiyati. Haka ake ce masa ababun fiqh, ta yadda zai zamanto cewa ka fita daga kokonto. Kamar yadda suke cewa yanzu misali mutum ne yana da kaya guda biyu, sai ya zamanto cewa ya tabbatar ɗaya daga cikin kayan nan akwai janaba a jiki, gashi kuma yana sauri lokaci zai fita, ya rasa gane wanne ne daga ciki najasar ta taɓa. To kamar yadda suka ce alamun malikiya, sai ya sallah guda biyu, ya ɗau na farko ya sallah da shi, sannan ya cire sai ya ɗau na biyu shi ma sai ya sallah da shi. To idan ya haka zai zamanto dai in Allah ya dadi inda ta kwana sha ne. To haka kuma irin kamar misali mutum ya ce da misali mutum ya zamanto kamar matansa ya sake su duka a rasa wacce ya saka a ciki, to shi wannan saboda akwai wata hanyar ta daban ba za su saku duka ba, zai zamanto cewa za a iya yin ƙuri'a wacce ta ɗauka da ɗausayi sai ta fita. Ala kulli hal, wannan duka yana daga cikin ƙa'ida ta shari'a na cewa al-yaqinu la yazulu bishak, duka zai shiga cikin ƙa'ida al-yaqinu la yazulu bishak, ta yadda kamar yadda malamai suke faɗa, duk abin da ake kira yaqini shine abin da yake asali a wannan babin, shi ake kira yaqini. Saboda haka asali, yanzu misali mutumin da bai yi alwala ba, yayi kokantan alwala, kaga asali shine bai da alwala. Mutumin da ya zamanto yayi alwala yana kokantan alwalar ta kare ko bata kare ba, asali anan shine zai zamanto cewa yana da alwala. ina fatan mun gane. Saboda haka wannan misalan akwai abubuwa da yawa na misalan shari'a waɗanda suke zamanto cewa suna shiga ciki ta yadda idan mutum aka samu matsala sai ya intiya. Yanzu malaman malikiya daga cikin hujjojin su da suka kafa akan mas'alar najasan maniyyi, daga cikin hujjojin su shine akwai intiya, cewa kasancewar akwai nassoshi na shari'a akan maniyyi, kuma waɗannan nassoshin suna ɗauka cewa mani najasa ne, suna ɗauka ba najasa ba ne, to kawai sai a ɗauke shi a najasa don a fita daga saɓani. Malam yake cewa wa man shakka fi isabatin najasati nabaha, amma idan kai kokonto cewa shin najasa ta taɓa tufanka ko ba ta taɓa ba, to sai ka yayyafi, sai ka yayyafa ruwa a ciki. Wa in asabahu shay'un shakka fi najasati fala nafa'alai, amma idan ya zamanto wani abu ya taɓa ka, ba ka da tabbas wannan abin najasa ne ko ba najasa ne, to kawai sai ka tafi. Al-aslu fil ashiya al-ibaha, sannan kuma banda wannan akwai kuma ka'ida, akwai banda ka'ida al-aslu fil ashiya al-ibaha, akwai kuma ka'idar al-aslu fil miyah al-tahara. Yawwa, yana daga ciki, saboda haka duk abin da yake ruwa-ruwa ne in ya taba ka asali shine mai tsarki ne. Wannan yasa akwai lokacin da sayyidina Umar suna wucewa da wani sahabi, sai suka zo ta wajen indararen wani, sai wani abu ya zubo musu, sai wanda suke tare da sayyidina Umar din sai tsaya yake tambaya, zai tambayi mutum dan Allah wannan abin da ya zubo musu mai tsarki ne ko ba mai tsarki bane. Sai sayyidina Umar ya ce ya sahib al-abu la tukhbirna, yace malam ka ba mu labari kawai ki shiru da bakin ka. Suka wuce suka tafi. So duk wannan yana nuna cewa asali shine abin nan abu ne mai tsarki. Ta haka in baka samu wani dalili wanda yake nuna cewa ba mai tsarki bane, to za ka bar shi mai tsarki. Wa man tadhakkara najasata wa huwa fi salati faqa'a illa an yakhafa khurujal waqt. Duk mutumin da ya tuna najasa ta taba jikin shi yana sallah, to ya yanke sallah. Illa an yakhafa khurujal waqt, sai idan yana jin tsoron kan lokaci. To in yana jin tsoron kan lokaci ya fita, to anan ne zai iya ƙara sallar shi sauran raka'a biyu lokaci ya fita. Kuma ka tuna wani kashi ya ɗaga maka a baya, abinda mai ahalari ya faɗa kawai su ƙarasa. Ala kulli hal, yana da kyau mu bambance tsakanin fitowar najasa da kuma taɓuwar najasa ga jikin ɗan adam. Dole ne mu bambance tsakanin waɗannan. Fitowar najasa yana karya alwala ko da ko lokacin ta zai fita, kamar yanzu najasa ta fito ta gaba ko ta baya yana karya alwala. Amma idan ya zamanto cewa najasa ce ba fito maka ta yi ba, taɓa ka ta yi, kamar yanzu mace tana yin sallah, duk da za ta gama sallah sai yaro ya mata fitsari a baya, saura kuma bai wuce minti uku ya zamanto cewa an wannan ba, a lokaci ya fita ba, sai ta ƙara sallah, shi ne abin da yake nufi. So kawai wani ya fahimta cewa ana nufin mutum yana cikin sallah fitsari ya fito mai, wannan yana lallata sallah. Wa man salla biha nasiyan wa tadhakkara ba'da as-salami 'adatu al-waqt, duk wanda yayi sallah da najasa a jikin shi amma bai tuna ba sai bayan yayi sallama, malam yake cewa 'adatu al-waqt, zai sake sallah a cikin lokaci. Ina fatan mun gane. Mana in ya tuna a cikin lokaci, to zai canza sallah, sai canza sallah in dai a cikin lokaci ya tuna. Saboda me? Saboda kasancewar addinin musulunci baya tsanantawa mutum. Don haka in ya tuna a cikin lokaci zai zamanto cewa ya sake sallah, amma in bai tuna ba sai da lokacin ya fita, to ba zai sake sallah ba. Malam yace fasalin rabiwa fara'idul wudu'i 70, farallan alwala guda bakwai anniyatu wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadayni ila almirfaqayni wa masfur ra'si wa ghuslur rijlayni ila alka'bayni wad-darku wal-fawu. Hey Allah subhanahu wa ta'ala aya ta 6 a cikin suratu al-maida yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين واذا يترو من فرلان الولا غدا بكاي ا cikin wannan aya now wani ne zai turo mana wannan fallan alwala guda bakwai a cikin wannan aya nan ba ku na idza qumtum ila salati niyya kenan ga dai kenan sai komu da waya idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wanke fuska na faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq وامسحوا برؤوسكم نعم شعبكم وارجلكم الى الكعبة بدانوا في الكعبة كعبة إيا كعبة إي وانشا فسكا كعبة إي كعبة إي كعبة إي نوجنا كعبة صراجو wadar kuwal kawo kudin jadin malama malikiya ne na'am bai waye zai iya kwabulo mana rabuwa ko ba ai suka samu ba ina aka samu addar ku da alfawar yanzu ne gashi ya ga mana niyya da wanke fuska da wanke hannu zuwa marafakai da kuma shafar kai da kuma wanke kafa ko ya fada mana guda biyar farallan alwala guda biyar dai ina muka samu waɗannan guda biyu ko kuma ya halatta kawai mu basu tunda a zahiri babu su a aya na'am nan baba
niyya inda ce kida ku da kira sabai kida ku da kira sabai kida ku da ne dora nan da niyya inda niyya ku da
ku kaji shi baba bai gama ya dama da guda biya sai yawa shi baba guda biyar din ma bai gama ya share su ba saboda haka yanzu shi tambayar shi shine a ina ma ka samu niyya saboda shi dai Allah cewa idza qumtu ila salati dan haka ina ka samu niyya na ah mu yanzu ba ba ma san hadisi yawwa kaga yanzu mutane idan zamu magana da yan alaqato akan farallan alwala kaga ba za su yadda da hadisi ba to yana daga cikin abubuwan da malaman usul suke koyar da mu cewa yana da kyau musamman idan za ka kafa hujja to in zai yi ka samu hujjar da kowa zai iya yarda da ita to shi baba yanzu ya ce idza qumtum ila salati da aka ce shi bai san ma ina aka samu niyya ba tunda an ce in kuka tashi zuwa sallah na wa zai iya ba shi amsa na sallar me sallah bayuwa sai da alwala kuma kai kuma ka shigar da mu wani waje mu yanzu farallan alwala guda bakwai su ne muke so mu samu gurin da aka samu su kaga dai malam ya samu mana biyar duka baba ya ce bai gane inda dayan ma ya fito ba to kaga shine muke so mu wannan na'am waye zai iya taimaka masa sai ina muka samu niyya alwala ina muka samu niyya a cikin wannan aya ta 6 a cikin suratul maida na'am fara mana za iya fassara kuntum da azamtum ka kade kama hanya mana dai kuntum idan kuka tashi to kamar yadda suke cewa ba yadda za a yi mutun ya tashi in bai niyya ba shi sa ga mi alani yace wan niyyatu mahalluha alqalb so ba yadda za a yi mutun ya tashi bai niyya ba so kaga yanzu mun taimaka wa malam an samu biyar kai yanzu za muna neman sai alfaru da addu'a ina za su iya fitowa a cikin aya ta 6 a suratul maida saboda ita kadai ce kusan ayar da ta yi bayani akan alwala a cikin alqur'ani a bayyane dai wacce ta yi bayanin alwala fillafin layi ta kadai ce na'am alhamdulillah eh wajen ku malam da yace zamu iya samun addalku ta fuskar cewa ba zai taba yiwa ayi alhusulu ba in ba ayi addalku ba mana yanzu da zaka kwarara ruwa a cikin kafanka musamman idan ana sanyi to za ka ga wani wajen ruwan bai jika shi ba saboda haka in ana so a samu alhusulu sosai to dole sai an ciccika kun yadda sha yanzu kenan muna da farallan alwala guda 6 ko yauwa yanzu sauran alfawu a idan aka samu alfawu ni ma na yadda da abin da malamin zai fada cewa ta inda muka samu addu'a a cikin a'iza kuntu ila salati shine tunda aka nassanta alghusl ko alghasl a cikin aya to wannan yana nuna cewa dole ana buƙatar addu'a saboda in idan misali mutum ya zuba ruwa kawai a fuskar shi kamar yanzu kawai ka tara fuskar ka a shaya zai yi wuya to musamman lokacin sanyi kuma kila ka yi kwana biyu baka yi wanka ba ba yadda za a yi dole sai ka ciccika na kaga addan kuɗin ya fito to yan sauran mu alfawo na'am malam yace dalilin da yake nuna alfawu a cikin aya shine Allah subhanahu wataala ya kawo su a jejjere idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarasiq kaga wannan wawun din wawul aqabci kaga ni sannan kuma wa aydiyakum ila almarasiq sai ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kilan wannan yana daga ciki kuma wannan yana daga cikin kuskuren waɗanda suke sauran kuskurantar da malaman fiqh wani idan yazo ya sha kofar shi da kosai zai iya ce maka asali ma da alqur'ani da addalku babu su a cikin alqur'ani ala kulli hal ta irin wannan hanya malaman usul suke bi wajen istinbatul ahkam saboda kaga yanzu mun gane cewa waɗannan farallan gaba ɗaya na alwala gaba ɗayan su akwai su a cikin alqur'ani ne girma dai idan muka fara daga niyya kaga niyya a wajen malaman malikiyya shar'i ce a alwala saboda haka alwala ba ta inganta sai da ita wannan haka yake a wajen malaman malikiyya haka yake a wajen malaman shafi'iyya haka yake a wajen malaman hanabila menene dalilin su na cewa niyya wajibi ce bayan an yi istinbadin hakan a cikin aya ta 6 a cikin suratul maida shine dalili shine suka ce duk ibada wacce take ghairu maqulatil ma'ana ibadojin da muke yi iri biyu ne akwai ibadoji waɗanda suke maqulatil ma'ana akwai kuma ibadoji waɗanda suke ghairu maqulatil ma'ana abinda ake nufi da ibada maqulatil ma'ana ita ce ibadar da kasan dalilin da yasa Allah ya shar'anta ta wannan ita ake kira ibada maqulatul ma'ana kamar yanzu mun san dalilin da yasa ake zuwa haji, mun san dalilin da yasa ake zakka, saboda haka duk ibadar da take maqulatul ma'ana in ba a samu nassi ba ba ta buƙatar niyya, amma duk ibadar da take ghairu maqulatul ma'ana to a wajen malamai wannan ibadar tana buƙatar niyya, saboda baka san dalilin da yasa Allah ya shar'anta ta ba. Saboda haka a wajen waɗannan malaman guda uku da Shafi'i da Malik da Imam Ahmad bin Hanbal suna ganin alwala ghairu maqulatul ma'ana ce, mana ba a san dalilin da yasa ake alwala ba. Ta ina ne ya zama ghairu maqulatul ma'ana? Shine ba tsafta ce kawai ta sa aka ce alwala ba. Inda tsafta ce idan mutum yayi wanka da sabulu, musamman irin gayu da suke wajen awa ɗaya suna wanka, kaga idan ya fito zai iya shiga yayi sallah ba tare da yayi alwala ba. To amma duk da koda mutum yayi wanka komai yadda ya wanke jikin shi, dole sai yayi alwala idan zai yi sallah, kamar yadda aya da take cikin suratul ma'ida din ta bayyana. To wannan sai yake nuna cewa ba nazafa kawai ce ta sa ya zamanto aka shar'anta alwala ba, tare da cewa nazafa din za ta iya zamantowa tana daga cikin abin nan maqasid waɗanda suka sa Allah subhanahu wataala ya shar'anta alwala, amma ba ta cikin maqasidul asliya, saboda hatta shari'o'in da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta suna da maqasid iri biyu, akwai maqasidul asliya akwai kuma al-maqasid at-tabi'a. Saboda haka al-maqasidul asliya na hajji shine ambaton Allah, al-maqasidut tabi'a kuma shine samun kuɗi liyashhadu manafi'a lahum, za ka iya ɗiban kaya ka tafi ka siyar a can, hukumomin Saudiya ma kuma suna samun kuɗi ta hanyar wannan. Maqasidul asliya na sallah shine domin mutum ya girmama Allah subhanahu wa ta'ala, shi yasa ake faɗa Allahu akbar a kowanne tashi da kuma kowanne tafiya idan mutum zai yi, amma kuma tana da maqasidut tabi'a irin yadda sallah sababi ne da zai sa kai training da sauransu. Da haka ita ma alwala daga cikin maqasidut tabi'a na alwala za a iya samun annazafa, amma dai al-maqsadul asli to ghairu ma'qul, ba a san shi ba. Ina fatan mun gane. Dan haka wannan shine dalili a wajen malaman Hanafiya suna ganin alwala maqulatul ma'ana ce, dan haka suniya a wajen su ba sharadi bane. Malam da yake cewa wa ghuslul wajhi, wanke fuska, kamar yadda malamai na fiqh suka faɗa, idan aka ce fuska yana farawa ne daga inda gashi ya fito daidai nan kenan, daga nan fuska take farawa. Yawwa, shi yasa suke cewa min manbati sha'ril mu'tad, daga inda gashi na mutane wanda suke kan saiti ya fito. Da haka mai sanko ba zai ce zai wanko daga nan ba, idan misali gashin shi daga nan ne zuwa nan, kaga ba zai ce zai wanko daga nan ba, a'a shi ma zai duba abin da yawancin mutanen da suke a halitta ta yawancin mutane suke, sai ya faro daga nan zai tafi zuwa daidai ƙarshen nan, mutum zai zamanto cewa ya yi. Saboda haka ita ma shi ma gemu yana daga cikin yana daga cikin fuska. Don haka idan mai da malaman fiqh suka faɗa, in bai da kauri ya waje ba sassefe shi ko ina ya samu ruwa, idan kuma yana da kauri to za ka iya bakin ƙoƙarinsa ne wajen sa mai ruwa, ba dole sai ya zamanto ya shiga ko ina da ko ina ba. Ala kulli hal, malamai sun yi saɓani irin abin nan ɗin da yake tsakanin nan kusa da kunnuwa, shin shi ma dai yana cikin fuska ko baya ciki, amma dai ihtiyaɗin shi ne mutum ya wanke shi saboda ya zamanto ya fita daga saɓanin malamai. Saboda haka dai fuska daga inda gashi ya fara fitowa har zuwa akhiru zaɓan, dukkan shi ana kiran shi a matsayin fuska, idan mutum ya zamanto cewa ya zo zai yi alwala wajibi ne ya zamanto cewa ya wanke. Wa ghasrul yadayni ila al-mirfaqayn, da wanke hannaye zuwa murafaqai. Idan aka ce murfaqi shine idan hannu, wannan shi yake kira mirfaqi, idan hannu shi yake kira mirfaqi. Akwai kurakurai da yawa da mutane suke yi, wasu idan suka tashi za su wanke hannu kawai suna fara daga nan ne zuwa nan, saboda sun riga sun wanke daga nan zuwa nan a lokacin da suka yi wanki sunna, wannan kuma kuskure ne. Ya wajaba in mutum ya zo wankewa ya wanko duka, saboda na farkon ba dole ba ne, shi yasa za ku ga zai kawo shi a sunnonin alwala ne, amma baya cikin farallan alwala. Ina fatan muna fahimta. Ala kulli hal, a wannan ila din da ta zo a cikin ayar wa'idiyakum ilal maratib, wannan da ta zo a cikin wannan ayar malamai sun yi sabani akan ta. Shin wannan ila din lilgaya ce ko kuma ila ce bi ma'ana ma'a? Dan haka waɗanda suka fassara ila din da cewa ma'anar ta shine lilgaya, saboda haka in ka zo daidai mirfaqaini din yayi, ba dole sai ka hado har da ƙarshen shi ba. Amma waɗanda suke ganin bi ma'ana ma'a, to ya wajaba duka ka hado da shi. Kuma a zahiri waɗanda suke ganin ila a nan gurin bi ma'ana ma'a, mabannin ɗinsu ya fi daidai, saboda kamar yadda malaman loga suke cewa huruful jarri yanubu ba'duha an ba'd, da yawa za ka ga idan har harafin jarra da yawa za ka ga suna ɗaukar ma'anonin wasu. Wa masur ra'as, da shafakkai. Shafakkai shi ma wajibi ne, kuma farilla ne, malamai sun ittifaki, saboda yana daga cikin abubuwan da aya ta shida a suratul ma'ida suka tabbatar da shi a cikin abubuwan da ake bukata ne alwalaye. Sai dai an yi sabani menene wajibi ga wanda ya zo shafakkai. A wajen malaman Shafi'iyya da kuma malaman Hanafiya, ba dole sai ka shafi duka kanka ba, kawai indai ka shafi wani bangare na kan yayi. Akwai dalilai biyu da suka kafa hujja da su. Na farko ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wamsahu bi ru'usikum, saboda haka wannan ba'un din a lugar Larabci ba'un tana iya zuwa ne tabi'in, saboda haka ma'anar wamsahu bi ru'usikum shine wamsahu bi ba'dhi ru'usikum. Saboda haka a wajen su idan ka shafi rubu'in kanka yayi, a wajen malaman Hanafiya in ban manta ba, kamar yadda Ibn Rushd al-Hafidh ya kawo a cikin Bidayatul Muslim wa Nihayatul Muktasib, su kuma wajen malaman Shafi'iyya an ka shafi gashi uku ma ba matsala, saboda gashi uku shine aqallul jam, jam'i daga uku yake farawa a Larabci. Saboda haka in dai ya zamanto ka shafi gashi uku, to zai zamanto cewa ka shafi wani bangare da kanka. Saboda haka ita ma kuma ayar tunda ta kawo ba'un ne a matsayin wannan ba'un din, kuma a Larabci tana daukar ma'anar tabi'in, to wannan sai yake nuna cewa wani bangare na kai yayi. Sannan kuma daga cikin dalilan su shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam, akwai lokacin da ya zo alwala ya shafi wani bangare na kanshi, ya kuma shafi wani bangare na rawamin shi. Saboda kaga dai lam yastau'ibur ra's. Ala kulli hal, abin da ya fi zama zahiri shine mazhabar Malikiyya ta fi zama daidai na cewa in mutum ya zo zai yi a shafakkai ya gama duka kan, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam galibi ayyukansa sukan fassara Alkur'ani. Dan haka kusan aikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi dawwama a kai shine yana shafakkai duka, in ya shafa ma yana dawowa. Akwai hadisin Mu'awwidha wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faro daga baya ya zo gaba sannan ya koma. Ala kulli hal dai, yawaita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kanshi duka, wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto cewa yafi. Ina fatan mun gane. Wa ghusl ar-rijlayn ila al-ka'bayn, da kuma wanke kafafuwa zuwa ka'bayn. Suma akwai kusan irin wannan wancan sabanin na wajen yadan din, amma dai zance mafi inganci shine mutum ya zamanto ya wanke duka har zuwa ka'bayn din. Waddalku ko mun fada cewa addalku shi ma wajibi ne, kamar yadda malamai suka fada, inda suka samu addalku shine kasancewa al-ghasl ba zai taba tabbata, cikakkiyar tabbata ba sai da cicudawa. Saboda yanzu ka kwara ruwa a fuskar ka, akwai inda ba zai samu ba, amma an kai haka ko ina zai samu. Al-fawru kuma shine kasancewar ayar da ta faro farallan alwala ba a samu jumla itirabiyya ba, duka tunda ta faro magana akan farallan alwala sai da aka gama ka gani. Amma za ka ga wani lokacin Allah subhanahu wataala yana magana akan wani abun sai ka ga ya kawo wata magana daban. Kuma yanzu misali da Allah subhanahu wataala yake cewa qalu ya nuhu qad jadaltana فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. سيا الله يشمي نا إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. سيا شكم أمين إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو وإليه سيتم بانك أم يقولون ابترى قل إن ابتريته وأنا بريء وأوحي إلى نوح أبان سام جملة إكرابية أنا أناك ساميتا أنه لن يؤمن من قومك إلا وقد آمن إن أردت أن أجمل إكراديات إن أردت أن أمك كارنتائز أم يقولون أبترى كأنا مغانا أكن جنسى النبو نوحك داو مغانا أكن النبو صلى الله عليه وسلم سنوكما سي الله يتكبا كما إتهاي ألوالة تند تفارو بياني أكن ألوالة سيد أكدير وانينا دا تشكين دليلان دا يسا مالما يسكتي الفور واجبيني تارد تشوان أكا سامواني دليلي ذات يكين الفور saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala a wankan janaba, kuma idan yazo zai yi alwalar a wankan janaba yakan jinkirta wanke kafa sai zuwa karshen wanka, kaga ba samu alfawur ba. Dan haka abin da yafi shine ayi alfawur, amma aka samu wani dalili wanda zai sa alfawurin ya zama bai samu ba, babu matsala. Alwala tana da muhimmancin gaske, kuma tana da lada, kamar yadda hadisi yazo shine duk inda mutum ya wanke a lokacin da yake alwala, to zunubin da ya aikata da wannan gaba Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto cewa ya yafe masa. Insha Allah a darasi na gaba za mu ci gaba da sunnonin alwala, kasancewar an kusa hutu, dalibai sun kusa watsewa gaba ɗaya, na san dole darasin zai tsaya, amma dai muna da darasa a cikin gari waɗanda insha Allah ta'ala waɗanda suka yi koma cikin Zaria darasan da izinin Allah ba za su yanke ba, saboda su ba su da alaka da ɗalibai. Akwai darasin da muke a GRE idan yariman zazzau, muna darasin gwamnati na kam din ranar Litini tsakanin magarba zuwa isha. Insha Allah wannan darasin ba zai yanke ba. Sannan akwai darasin arba'un an-nawawi, duk da muna dab da kammalawa ba zai wuce karatu guda uku ba, shi kuma a masallacin ɗan ganda wanda yake a Jallisu. Sannan kuma akwai filin amsoshin fatawoyi wanda shi kuma ake yi a ƴan dutse a Tudun Wada duk talata ta ƙarshen wata, duk talata da ta ƙarshen wata ne, amma yanzu ya dawo duk talata ta farkon wata. Sai kuma akwai kuma darasinmu na Central Mox na Kungo, wanda shi kuma ake risalar Ibn Abi Zaid al-Qayrawani, shi kuma din ranar Lahadi. So insha Allah ta'ala ko da wannan darasin ya yanke, waɗanda Allah ya kaddara suna cikin garin Zaria suka samu ikon zuwa don mu samu ladan su, ma samu ladan mu insha Allah ta'ala waɗannan darasin za su ci gaba. Amma dai wannan darasin kila ya tsaya daga satin da ɗaliban APU Zaria duka suka kammala jaraba. Allah ya ba mu dacewa, kira sallah sai mu amsa abin da ya zo. Wannan yake cewa Allah ya ƙara wa malam sani da imani ya sa a gama lafiya, amin. Shin wanda ya samu sallah a ruku'u, yana so ya ce wanda ya samu liman a ruku'u, shin ya samu wannan raka? Ya samu. Duk mutumin da ya samu liman a ruku'u ya samu, kamar yadda malamai suke faɗa daga cikin ka'idojin na fiqhu mu'zamu shay'i ya koma maqama kulli, yana ƙarƙashin wannan ka'ida. Mu'zamu shay'i ya koma maqama kulli, saboda daga ruku'u zuwa ƙarshen sujjada ya fi tsawo fiye da daga farkon sallah zuwa ruku'u. Wannan shine dalilin da yasa ya zama duk mutumin da ya riski ruku'u to ya riski sallah. Shin mutumin da zai iya daukar ilimi, ta cassette ko bidiyo ko ya halatta? Mutum zai iya daukar ilimi ta bidiyo ko ta cassette, musamman idan littafi ne cikakke kuma malamin ya yarda da shi, ya gamsu da shi, zai iya ɗauka a wajen shi. Amma galibi wanda ya je ya taka ya je wajen malami ba daidai da wanda ya yi karatu a kaset ko a rediyo. Abubuwa abu na farko shine albarka da kuma ladan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aji. Wannan yana daga ci. Wannan tafiyar da zaka yi zaka samu albarka. Yanzu ka gwada da darasin da ka taka ka ji akai da kai, da kuma darasin da ka ji shi so biyu a cassette, insha Allah zaka ji wanda ka taka akai da kai ya furkuwa a kanka fiye da wanda ka ji a cassette. Sannan kuma na biyu, wani cassette din wani malamin yana iya ɗaukar caji ya faɗa abin da bai kamata a faɗa ba, sabanin ilimin da ka ji ka zauna kai da shi ma ya ɗan kauce, za ka ɗan iya daidaita shi cikin hikima. Mutum zai iya istighfari fiye da 100 a rana guda ɗaya, a zahiri shi ne kofar a buɗe take. Kofar a buɗe take zai iya sama da haka. A wajen malaman usul, ayyukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ana kasa su gida biyar. Ana kasa su gida biyar saboda haka tunda abin da ya zo ba sunna ba ce kauliya na cewa ka a istighfari sama da su ɗari, to mutum zai iya yin sama da su ɗari saboda ayoyin da suka zo a bayyane da kuma hadisan da suka zo a sake wanda suke nuna mutum zai iya neman gafara a wajen Allah. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ne, kuma labarin da ya ba iri biyu. A wani hadisin ya ce inni la astaghfirullaha akthar min 70 marra, ko yana neman gafara a wajen Allah sama da su ɗari, saboda su 70. A wata ruwaya kuma ya ce su ɗari. So kaga ba za a iya cewa dole mutum bai halatta ya wuce 100 ba, saboda a sake yake. Kuma mujarradin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam baya wajabta taƙaituwa akan abin, kamar yadda muka taɓa bayani a ɗaya daga cikin darussan. Maimaita jam'i bayan ratibi ya gama sallah shin ya halatta? Ina ga wannan tambayar mun amsa ta bai wuce sati biyu ba da suka wuce, amma dai zai iya yiwuwa wanda ya tambaya kila baya nan, kila lokacin da aka amsa baya nan, so zai iya yiwuwa wannan shine zai zama uzurin. Ala kulli hal, akwai sabani dan kankani akan matsala wanda kusan layi utabarma. Maganganun manya-manyan malamai mafiya yawa shine ya halatta a maimaita jam'i sama da su ɗaya, saboda kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya zo bai yi sallar jam'i ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi ya zo bai samu jam'i ba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yatasaddaqu ala hadha, wane ne zai zamanto cewa ya yi wa wannan sadaka, saboda haka suka yi sallah tare da wani. Kaga wannan sunna ce kauliya. Sannan na biyu, ga hadisai da yawa waɗanda suke nuna falalar sallar jam'i, wanda suka nuna ana bada daraja 25, wasu suka nuna daraja 27. Kaga wannan duk yana nuna mahimmancin yin sallar jam'i a cikin mutane. Akwai hadisin da suka kafa hujja da shi, shine na farko daga ciki suka ce a dabarani yake ba da tabbacin ma ingancin shi, amma dai musamman masu kaushi da tsanantawa a addini suna kafa hujja da shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya taba zuwa ya tara an yi sallah sai ya koma ya tsaya an yi bai wani jam'in bane daban. Kuma Abdullahi dan Mas'ud ma ya taba yi. Ala kulli hal, koda hadisin ya inganta yana da fassarori da yawa da za a iya masa. Daga cikin fassarorin da za a iya masa tun daga waccan sunna wacce take sariha ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga cikin fassarar da za a iya yi wannan hadisin, na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya yake da ragowar limamai ba. Yanzu in Annabi sallallahu alaihi wasallam aka gan shi ya zo yana yin sallah ta biyu bayan ya zamanto an riga an yi ta farko, akwai abubuwa da yawa. Na farko, za a iya zaton ma limamin munafiki ne, shine dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bi shi ba. Na biyu kuma, ya zamanto cewa akwai mutane da yawa da za su iya sake sallar su ma, kamar yadda Mu'az bin Jabal yake zai je ya salla tare da mutanensa, kuma ya zo ya sake tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yana daga cikin ka'idoji a wajen malaman usul, kullu dalilin tatarraka ilayhi al-ihtimal batala bihi al-istidlal, duk wani dalili wanda yake daukar sama da ma'ana guda daya to ba za a kafa hujja da shi ba, musamman kuma ya ci karo da dalili wanda yake kafi. Dalilai na shari'a a wajen malaman shari'a sun kasu kaso hudu. sun kasu kaso hudu ko kuma kaso uku akwai dalilin da yake qat'iyyu thubut kuma qat'iyyu dilala mana ya tabbata ta hanya wacce take mutawatira kuma bai da wata ma'ana sama da guda daya kama yanzu tilka ashratun kamila kaga ma'anar sa daya ne in aka ce ashar al arabci ba ta da wata ma'ana wacce ta wuce goma sannan kuma gashi a qur'ani kaga wannan qat'iyyu thubut ne kuma qat'iyyu dilala akwai akwai nassoshin shari'a waɗanda su kuma abin nan akwai nassin da yake qat'iyyu thubut ne amma kuma zanniyyu dilala kamar yanzu da Allah subhanahu wataala ya ce wa isqala ibrahimu li abihi azara atattakhizu asnaman aliha kaga kalma al'ab anan gurin qat'iyyu thubut ne tun daga shi a qur'ani amma zanniyyu dilala ne kasancewa a qur'ani ana amfani da al'ab a matsayin al'am am kuntum shuhadaa idza hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila isma'ila ya suke da annabi yaqub am mun sani so kaga wannan nasu qat'iyyu thubut ne kamar wa isqala ishe sa wasu suka ce didda dai magana su mai rauni ce suka ce adara baba ba annabi ibrahim bane am mun sani kuma abin da yasa ya ja saboda kalma al'ab tana iya daukar sama da ma'ana guda daya sannan nasi yana iya zuwa sanganiyu thubut kuma ya zama zanniyu dilala kama akwai hadisi da yawa da ya zamanto sun tabbata akhbaru ahad ne mana ba mutawatirai bane daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna daukar kuma sama da ma'ana guda daya ina fatan mun gane saboda haka kaga wannan shine dan haka kaga shi wannan manya ta saddaqa ala hada kaga qat'iyyu dilala ne idda zanniyyu thubut ne bai kai darajar mutawatiri ba shi kuma wancan hadisin da ake kafa hujja da shi zanniyyu thubut ne zanniyyu dilala saboda haka an saka ci karo da juna a wajen malaman usul za a gabatar da wancan ajiye wannan banda kuma wadancan ihtimalat din wadanda yake dauka na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki ne saboda maslaha mala za iya alwala da ruwan da sabulu ya taba a ciki malam botikin da aka shiga bayan gida da shi aka debo wani Allah ya karanta mun gane ba kai ka miko tambaya ala kulli hal wannan mun yi bayanin sa a farko mun yi muku bayani cewa a wajen malaman da suke ganin cewa ruwa iri biyu ne daga alma'u tahir sai alba'un najis saboda haka a wajen su ruwan da sabulu ya taba ko sukari ya shiga ko zuma ya shiga ba shi da matsala za a iya alwala da shi za a iya wankan janaba da shi amma a mazhabin malikiya da suke ganin ruwa akwai alma'u tahir akwai alma'u tahir mutahhir akwai kuma alma'un najis saboda haka ruwan da sabulu ya taba kamar yadda mai iziya ya fada yusta'malu fil adat wala yusta'malu fil ibadat za a yi amfani da shi a harkokin yau da kullum amma ba za a yi amfani da shi a harkoki na ibada ba ina fatan mun fahimta eh bari mu ba ko mutum biyu dama su ka gano wannan din iya kai wanka ne shi kusan dai duk abu daya ne mana yana nufin akwai dan furkacin sabulu a jiki saboda haka za a iya amfani da shi ko ba za a iya na mala to malam yake cewa mutanen da bayan an kira sallah su kuma suke nasu jami'i gaskiya wannan barin sa shine daidai idan nafsin irin sallar da neman zai akwai malaman da suka ce sallar su ta baci kuma akwai nasi da yake nuna fasi da sallah shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah a inda mutum yake ratibi sai da izinin sa so kaga bayan kira sallah kamar an yi sallah ne a wuce iyaka ne kamar an yi sallah ne a lokacin da ya zamanto haƙƙinsa ne ya yi sallah so idan kasaru ce gaskiya ya kamata a ce su dan bi ware wani guri na daban ko kuma dai in liman din an riga an saba to al'ada mu haka ma baya jin haushi saboda galibi shari'a irin waɗannan abubuwan ta hana su ne saboda mutane su zauna lafiya saboda a matsayin ka na liman kana sallah a guri a kira sallah kaga wasu sun ware suna sallah kila akwai tunanin dai basu yadda da imanin ka ba ko kuma su yi tunanin cewa kakan yi sallah ba ka da alwala to kaga duk akwai irin waɗannan abubuwan dukkansu kuma suna iya jawo matsala a zamantakewa ta mutane dan a gaskiya abin da yafi shine kar a yi in ba irin masallatan a hanya ba kaga su waɗannan na kowa da kowa ne na'am assalam malai su wai eh wanci ki gane shi na'am kebance guri ma'ana wani ya sa shida gaskiya dai abin da yake daidai shine kawai wanda ya zo ya samu guri wanda bai zo ba ma shi kenan kuskure ne gaskiya kawai abin da yake daidai shine wanda ya zo shi kenan nashi ne wanda bai zo ba ba nashi ba ne Allah ya ba mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh